Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Hadiza Kyari ce tare da Zara Aminu Fage da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Laraba 1 ga watan Yuli. Kafin ku ji abinda muke tafa da su, Zara ba makalan labarai.
Babban masanin cututtuka masu yaduwa na Amurka ya fada wa ƴan majalisar dokokin kasar a jiya Talata cewa ya damu matuƙa game da yawan karuwar cutar coronavirus a kasar. Wani bincike da makarantar King's College dake London ta gudanar ya gano cewa mutanen da ke ziyartar shafukan sada zumunta na Facebook da Twitter domin neman labarai sun fi fadawa hadarin yarda da ikirarin da wasu ke yi cewa annobar cutar coronavirus manakita ce aka shirya. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya yi kira ga kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya da ya tsawaita takunkumin sayan makamai da aka saka wa Iran.
To kanin labarin kenan. Bayan kashi na farko na labaran duniya, za ku ji cewa farmakin jiragen yakin Najeriya na operation gama aiki ya hallaka wasu gungun ƴan bindiga tare da cakta wasu ƴan kasashen waje biyu. Haka kuma Majalisar Dattawan Najeriya ta umarci kamfanonin rarraba wutar lantarki na kasar cewa dakatar da tsarin da suka yi niyyar farawa. Sannan kuma za mu leka jamhuriyar Niger inda shugaban kasar Niger Isuhu Muhammadu ya sallami ministan cikin gida Bazan Muhammad daga mukaminsa. Kamar kowace ranar Laraba, yau ba muna tafa da shirin baki mai yanka wuya.
Babban masanin cututtuka masu yaduwa na Amurka ya fada wa ƴan majalisar dokokin kasar a jiya Talata cewar ya damu matuƙa game da yawan karuwar cutar coronavirus a kasar, kuma ya nuna kyakkyawar fatan tare da yin taka tsantsan a kalamansa kan cewa za a iya samun allurar rigakafin cutar nan gaba. Babu tabbacin cewa za a samu ingantaccen maganin rigakafi, amma muna masu kaffa-kaffa wajen cewa akalla za a samu ingantaccen magani nan da lokacin hunturu da farkon zangon shekara mai zuwa, cewar shugaban cibiyar kula da cututtuka masu yaduwa na Amurka Dr. Anthony Fauci yayin da yake jawabi a gaban kwamitin harkokin lafiya da ilimi da kwadago na Majalisar Dattawan Amurka. Fauci ya kuma yi gargadin cewa har yanzu ba a samu damar shawo kan cutar ba. A yanzu muna samun sabbin masu kamuwa da cutar 40,000 a rana. Ba zan yi mamaki ba idan aka zarce 100,000 a rana idan ba a yi a hankali ba. Saboda haka ina cikin damuwa kwarai da gaske, in ji shi. Kwamitin ya gudanar da sauraron bahasi mai taken COVID-19, halin da ake ciki kan yadda za a koma bakin aiki da kuma bude makarantu, yayin da akalla jihohi 30 ke samun karuwan masu harduwa da cutar ta coronavirus, yayin da makarantu ke shirin sake budewa a watan Agusta da Satumba. Fauci ya ce mai yiwuwa ba za a samu allurar rigakafi ba zuwa lokacin. Wani bincike da makarantar King's College da ke London ta gudanar ya gano cewa mutanen da ke ziyartar shafukan sada zumunta na Facebook da Twitter domin neman labarai sun fi fadawa hadarin yarda da ikirarin da wasu ke yi cewa annobar cutar coronavirus malakisa ce aka shirya. Rahoton binciken ya nuna cewa rukunin irin waɗannan mutanen sun fi yin buris da sakonnin da gwamnati ke fitarwa da ke kira ga jama'a su bi matakan kariya a yayin wannan annoba. Binciken har ila yau ya gano cewa mutanen su ne za su fi saurin taka dokokin kulle da aka saka domin dakile yaduwar cutar ta COVID-19. A farkon watan nan aka wallafa wannan bincike a mujallar Psychological Medicine da ke duba batutuwa da suka shafi yadda dan adam ke tunani. Masu binciken na King's College tare da haɗin gwiwar wani kamfani mai binciken jin ra'ayin jama'a da ake kira Ipsos Mori sun duba manaƙisoshin da ake ta yayatawa yayin wannan annoba fitacciya daga cikin su ita ce wanda wasu ke yama didin cewa fasahar sadarwar wayar salula ta 5G ita ce ta haddasa wannan annoba a ƴan makonnin da suka gabata an ga yadda wasu suka kakkarya trakun kamfanonin da ke samar da wannan fasaha ta 5G a sassan Burtaniya abinda yasa ƴan sandan London suka ce na da nasaba da amincewar da wasu suka yi cewa fasahar ita ce ta haifar da wannan cuta ta coronavirus da ke shafar numfashi sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo yayi kira ga kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya da ya tsawaita takunkumin sayan makamai da aka saka wa Iran wanda wa'adinsa ke shirin karewa a watan Oktoba yayin wata tattaunawa da kwamitin ta bidiyo a jiya talata wacce ake yi sau biyu a shekara domin duba matsayar da aka cimma akan yarjejeniyar nuclear Iran da aka samar a shekarar 2015 Pompeo yace sabunta takunkumin zai tursasa hukumomin Tehran su shiga taitayin su a cewar sakataren al'umar kasar ta Iran sun jima suna wahala suna kuma so hukumomin kasar su daidaita tafiyar su a watan Mayu shekarar 2018 shugaba Donald Trump ya janye Amurka daga cikin yarjejeniyar wacce ake kira JCPOA a takaice ya kuma maido da takunkuman da Amurka ta saka wa Iran waɗanda aka janye su ƙarƙashin yarjejeniyar a matsayin martani ga wannan mataki na shugaba Trump Iran din ta fara daukan wasu jerin matakai na ganin ta cimma muradinta na bunƙasa harkokin nukiliyar ta
Kina kaɗan Zara za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma kafin nan bari mu shiga cikin rahotannin mu to kamar yadda kuka ji a farkon shirin Farmakin jiragen yakin Najeriya na operation gama aiki ya hallaka wasu gungun ƴan bindiga a jihar Niger tare da cafke wasu ƴan kasashen waje biyu da ke yaki da ƴan ta'addan Najeriya kamar yadda Navy Commander Abdulsalam Sani na helikwatar tsaron Najeriya ya yi wa wakilinmu Hassan Maina Kaina bayani
wato kamar yadda muka yi bayani sojan sama ta Najeriya a ƙarƙashin operation gama aiki jihar Niger a garin kasuwan Ango ta karamar hukumar Maliga sun kai farmaki ga gungun barayi da kuma masu satan shanu kuma an samu nasarar kakkashi da dama daga cikin su daga cikin waɗanda aka kama daga bayan farmakin da aka kai an samu ƴan kasan waje guda biyu daga cikin su ana gudanar da bincike akan inda waɗannan mutane suka tawo amma kati ɗaya daga cikin da muka samu nasu yana ɗauke da ƙasar Sudan amma har yanzu ba a gama bincike balle a tabbatar daga inda suka fito ana kan bincike akan wannan
tsohon gwamnatin mulkin soja a jihohin Kano da Benue Kanar Aminu Isa Kwantagora wanda shi ma dan asalin jihar ta Niger ne da kuma ƴan kwanakin nan ƴan bindiga daɗin suka yi awun gaba da garken shanunsa ya ce
tun da naga wanda ake kira ƴan ta'adda suke operation nasu ba su sata bane in dai su sata ne su kora su je wani kasa da shi ba za su matsama mutane ba kuma an kaga yanda ko mashin 30 da mutane 2 to kaga duk wannan nan tactics din a ISWAP ne kuma wannan da aka gani yawanci din da aka can gan su yanzu Larabawa to ya masu yawanci masu koya ma ɗan kasa kenan kaga cewa din ba kuma ƴan Najeriya bane eh kware akwai Fulani da yawa amma yawanci kaga cewa Fulani sun ke taro ne
yayin da wasu ƴan Najeriya ke mamakin samun wasu ƴan kasashen waje fararen fata da ke yaki cikin gungun ƴan ta'addan Najeriya ga masanin tsaro group captain Sadiq Garba Shehu mai ritaya ya ce wannan ko kadan bai bashi mamaki ba
saboda ƴan ta'addan kasa da kasa nan wasu kasa suna iya ce makamanin wasu kasa kaga alal misali ina iya tunawa 2012 lokacin ina aiki da African Union a Mali akwai lokacin da wani gari da ake kira Gawo ƴan Boko Haram na Najeriya sun kai ma ƴan ta'addan Mali a wannan lokacin kuma suka gama abin da suke suka dawo a Najeriya ina da wannan tabbataccen yan shaida suna abun nasu wani lokaci kamar azu ko a gaskiya aka duba wannan ba mamaki ni ina nan dan akwai wani basakoci da ya kai shekara 30 anan ga wudin shi ya tabbatar mun cewa yaga wannan mutanen yayi hudda da su ɗan Najeriya ne sannan sun gama su dawo Najeriya
idan muka duba yadda dakarun nan kullun suke samun nasara akan waɗannan yan ta'addan amma kuma yan ta'addan kullun kamar ana ƙara injiza su ne menene abun yi ne
abun yi shine kamar yadda aka samu wannan nasarar da sojan sama suka samu ci gaba da yin wannan abun da ake jirgi ne tsakan angulin wanda ake ci ma helicopter gwash shi ne yayi wannan aiki kuma in ka duba duk aikin nan na yan ta'adda da aikin masu sace mutanen ne wato aiki wanda yake shi irin wannan jirgin ne tsakan angulin ake ce ma helicopter gwash shi ne ake bukata da yawa to amma maganan gaskiya ai ba waɗannan jiragen da yawa
kuma dana a gaida Hassan Maina kaina ana tare da Fashion House ta na murya Amerika a birnin Washington DC ga zara ta dawo da ci gaban labaran duniya
Sarki Filipe na kasar Belgium ya nuna takeicin sa kan shekara 75 da kasar sa ta yi tana mulkar Jamhuriyar Demokradiyyar Congo mulkin da Belgium din ta samu damar wawure arzikin kasar Sarki Filipe yayi waɗannan kalaman ne a jiya Talata yayin da kasar ta Congo ke bikin cika shekara 60 da samun yancin kai cikin wata sanarwa da ya aika wa shugaban Jamhuriyar Demokradiyyar Congo Felix Tshisekedi Sarki Filipe yace ina mai nadama bisa irin musgunawar da aka muku a baya wace ake fama muku ita a irin abubuwan da ke faruwa a wannan zamani ita dai wannan sanarwa ta kasance hakuri na baya-bayan nan da sarkin Belgium da ke kan karagan mulkin ya bayar a wata sanarwa da ya aika wa kamfanin dillancin labarai AFP ministar harkokin wajen Congo Maria Tumba Nziza tace wannan wasiƙa da sarkin na Belgium ya rubuta za ta sanyaya zuciyar al'ummar kasar ta Congo tare da ƙara dankon dangantaka tsakanin kasashen biyu a shekarar 1960 kasar ta Congo ta samu yancin kai bayan kwashe shekara 52 tana ƙarƙashin mulkin mallakar Belgium kana ta kwashe shekara 23 tana ci gaba da zama ƙarƙashin mallakin ƙasar a zamanin shugaba Leopold duk da cewa an ba ta yancin kai inda aka rika kwashe arzikin ƙasar da suka hada da roba farin ƙarfe lu'ulu'u zinare da sauran albarkatun ƙasa miliyoyin ƴan Congo ne suka mutu yayin da ƙasar ke ƙarƙashin mulkin
To a gaida Zara Aminu Fage da ta karanto mana labaran duniya daga nan Fashion House na muryar Amerika a birnin Washington DC. Majalisar Najeriya ta umarci kamfanonin rarraba wutar lantarki na kasar cewa su dakatar da ƙarin da suka yi niyyar farawa a yau Laraba ɗaya ga watan Yuli na shekarar 2020. To ko menene hujjarsu? Wakiliyarmu Madina Dauda ta samo amsar tambayar a wannan rahoto da ta aiko mana da shi.
Ƙarin kuɗin da ƙungiyar kamfanonin rarraba wutar lantarki ta ce za ta yi daga yau ɗaya ga watan Yuli ya gamu da fushin 'yan majalisar dokokin kasar ne. Inda 'yan majalisar dattawa suka ce akwai abin dubawa kamar yadda Sanata Sahabi Ya'u wanda shine mataimakin mai tsawatarwa a majalisar dattawan ya bayyana mani
halin da ake ciki yanzu gwamnati tana ta'ammulin yaya za ta tallafa wa mutane su rayu kace lokacin cikin abin da za a tallafa musu su rayu ciki za ka ɗiba wani abu ko ko za ka ƙara wani abu bisa ga abin da ya saba yi muka ga ba zai yiwu ba kuma ba daidai bane a matsayin mu na wakilan jama'a ba daidai bane mu zura ido ko mu bari wannan al'amari ya afku
shi ma sanata mai wakiltar Katsina ta Arewa a majalisar dattawan sanata Ahmed Babbakaita ya ce dama majalisar tana bin diddigin kuɗaɗen da aka riga aka kashe wajen samar da wutar lantarki a kasar kuma yanzu ana ta fama da rashin wutar
yaya wanda bai san wutar da yake sha ba za ka kara mai kudin wuta dama ana ta rigingimu cewa kawai suna yanki da tsamu mai shan wuta ne sun kasa ba da mitoci wurin shekara hudu kenan ana ta dambaro yadda za a samu waɗannan mitoci ya kasance duk gidaje suna da shi domin su san wutar da suke sha sun kasa ba da
a lokacin da yake ba da hujjar ƙarin shugaban sashen hulɗa da jama'a na hukumar rarraba wutar lantarki na Kaduna Abdulaziz Abdullahi ya yi ƙarin haske
kudin wuta inda ake sayar da shi ba daidai yake da kudin da ake sayan shi ba akwai wawo kekin gifi tsakanin yanda ake sayar da shi da yanda ake sayarwa gwamnati da kanta ta tabbatar da haka shi yasa ta ga ya kamata a ya dace a yi wannan ƙarin to wannan ƙarin za a yi shi kuma zai zo da ka'idoji su kamfanonin da suke rarraba da ta su tabbatar cewa wutan nan ya inganta an ba da shi yanda ya kamata
to sai dai har ila yau sanata Ahmed Babba kai ta ya mayar da martani
abinda gwamnati take kokarin yi dai wanda muka sani kuma shine jidi shine ta ƙara samun sassan wuta a Najeriya wanda za ta kasance ta tattalin arzikin ƙasa amma magana ka sai kamfani a baka kana samu riba baka samu riba an baka samu riba ka bari
majalisar ta ce ba za a yi wani batu na ƙarin kuɗin wutar lantarki ba har zuwa tsakiyar shekara mai zuwa Madina Dauda muryar Amurka daga Abuja Najeriya
to madalla a gaida Madina Dauda yanzu kuma bari mu leka jamhuriyar Niger shugaban kasar Isu Muhammadu ya sallami ministan cikin gida Bazan Muhammad daga mukaminsa a yayin kwalye-kwalyen garin Buwal din da yayi wa gwamnatinsa a shekaran jiya Litinin da dare a hirarsa da wakilin Muslim Mumuna Barma a Yamai kakakin jam'iyyar PNDS tarayya Alhaji Usman Muhammadu ya ce matakin zai bai wa dan takarar su damar mai da hankali wajen shirye-shiryen zaben watan Disamba da ke tafe
mu a matsayin mu na PNDS tarayya wannan abu da aka yi mun karbe shi da hannu biyu saboda dama muna jiran shugaban mu shugaban jam'iyyar PNDS tarayya kuma dan takarar jam'iyyar PNDS tarayya da ya samu dama ta ganawa da magoya bayan jam'iyya abu na biyu nake so in kara faɗa maka wannan sallama da shugaban kasa ya yi ma shugaban mu ya ba da dama ga yan kasa da jam'iyyoyi na adawa waɗanda ke tantama wanda suke jin shakka ta cewa shugaban mu shi an ministan cikin gida shine ke kula da sini shi ke kula da zabe yanzu ya zan kama kowane dan takara kamar yadda yan adawa nan suke gidajen su zamne ba su aikin gwamnati haka shi ma kenan babu tantama ta cewa zabukkan nan za a yi su tsakani da Allah kamar yadda shugaban kasa yake bukata a yi mun yi murna da shugaban kasa ya ba shi ministan cikin gida shugaban jam'iyya dama ya bar aikin gwamnati ya taho zuwa aikin jam'iyya saboda jam'iyya ta kara rayuwa kuma magoya baya su ganshi su kara sanin shi
kana nufin kenan tuni an kaddamar da yakin neman zabe
ko alama ba a kaddamar da yakin neman zabe ba amma ita jam'iyya tana bukatar shugabanta kowane lokaci ya samu damar ganawa da magoya baya dalilin wannan shine yau muna bukatar shugaban mu a cikin kowane lokaci muke bukatar shi amma kaga sadda yake minista na cikin gida ba shi da dama na mu gana da shi a kowane lokaci da muke bukata mun gode ma shugaban kasa da shi ma minista na cikin gida wanda ya nemi a sallame shi saboda ya je ya yi ma jam'iyya aiki kamar yadda muka bukata
za ta yi wasu su yi tsammanin matakin sallamar shi Bazan Muhammad wata alama ce da ke nunin yiwuwar fuskantar rabuwar kawuna a tsakanin shugabannin jam'iyyar
jam'iyyar PNDS tarayya ba a zancen rabuwar kawuna a cikin jam'iyyar mu dan ba mu san shi ba shekaran jiya ranar Lahadi kaga shugaban jam'iyya da sakaretare general na jam'iyya ina nuna Hassan Masaudu azam ne shi sakaretare general ya tabbatar da cewa za shi aiki wanda ba bai taba yi ba da shi aka wa jam'iyya shi ya raya jam'iyya da shi aka yi mulki ya taimaka mulkin nan ya tsaya yadda ya saki so
to madalla a gaida Sulaiman Mune Barma kada aminta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16:25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe ki ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com yanzu kuma ga shirin mu na gaba
baki mai yanka wuya jin jam'iyyun adawa a jamhuriyar Niger sun ce san ba su amince da fassarar rahoton tsarin mulkin kasar ba dangane da matakin hukumar zaben kasar na fidda yan kasar mazauna kasashen waje a babban zabe mai zuwa za kuma ku ji yanayin shirye-shiryen tunkarar zaben na shekarar nan ta 2020 a kasar ta jamhuriyar Niger ku biyo mu a cikin shirin Jama'a assalamu alaikum.
Pakistan partisan qui en train de s'installer progressivement.
A farkon makon nan kenan. Sa'ad da sabuwar jam'iyyar PJP dubara ta ayyana tsohon shugaban mulkin soja General Salo Jibo a matsayin dan takarar ta na shugaban kasa a zaben da za a gudanar a watan Disamban wannan shekara. Salo Jibo mai shekaru 55 a duniya. Shine ya jagoranci juyin mulkin da yake farda gwamnatin shugabatan Jaman Madu a shekara ta 2010 inda a shekara ta 2011 kuma ya shirya zaben da ya kawo shugaba mai ci yanzu Isu Muhammadu a yanzu dai a iya cewa shirye-shirye na kankama na tunkarar babban zaben na shugaban kasa da ƴan majalisar dokoki a kasar ta jamhuriyar Niger duk kuwa da cewa akwai cece-kuce da dama a bangarori daban-daban Na tattauna da wakilin mu a Yamai Suleiman Muni Barma dangane da yanayin da ake ciki kama daga hukumar zabe har ya zuwa jam'iyyun siyasa
to halin da ake ciki ana iya cewa ana ci gaba da shirye-shiryen zabe a bangaren hukumar zabe ana ci gaba da gudanar da aiki domin a bayanan hukumar ta bada sanarwar cewa ta kammala ayyukan rajista na waɗanda suka cancanci su samu katin zabe a wannan karan Niger na son gudanar da zabe karan farko kenan a tarihin siyasar kasar zabe da kati wato mai zanen yatsu da hoto to amma abu guda da yanzu ake ciki shine cewa hukumar ta kwatanta akwai yiwuwar ba za a yi ayyukan rajistar nan ba a kasashen waje sakamakon annobar nan ta coronavirus kai dai halin da ake ciki yanzu komi kallo ya koma wajen hukumar zabe wacce ita ce ke tsare-tsaren zaben yayin da a nasu bangare su kuma ƴan adawa ke ci gaba da kauracewa dukkan wasu harkoki na tsare-tsaren zaben saboda a cewar su hukumar ba ta da halaccin da zai sa su tsaya ko kuma su shiga cikin wannan tafiya saboda suna zargin ta da kasancewa yar amshin shatan gwamnati da kuma da cewa jam'iyya mai mulki da ta PNDS tarayya da kuma ita gwamnatin sun sha musanta wannan zargi
to kamar yadda aka faɗa a makon da ya gabata ita hukumar zaben ta fito ta bayyana cewa ba za ta iya gudanar da zabe ga ƴan kasar da ke zaune a wasu ƙasashe ba to amma kuma kotun tsarin mulki ta fito ƙarara ta yi bayani shin me ake ciki dangane da wannan yanayi wanda na san ya sami kakkausar suka daga bangaren adawa da kuma musamman a wakilan su mazauna wasu ƙasashe a majalisar dokoki
to shi wannan magana ko kuma kafin ita kotun tsarin mulkin ƙasa ta bayyana matsayinta dangane da tambayoyin da gwamnati da hukumar zabe suka aike mata akan cewa suna son ta fayyace musu shin yaya wannan zabe na bana yake idan ba a yi shi tare da ƴan Niger mazauna waje ba su ƴan adawa sun sha kwatanta cewa wannan ba ita bace hanya da ya kamata a tsaya a shirya zaben kamar yadda ya kamata to bayan haka ita kotun ta bada sanarwa cewa dukkan abubuwan da aka tambaye ta ta kwatanta cewa lalle idan aka tsaya aka hankalci yadda abubuwan da kundin zabe ya tanada to lalle babu laifi a gudanar da wannan zabe ba da ƴan Niger ba wato saboda dalilin nan na coronavirus dalili ne mai karfi wato larura ce wadda ta sha gaban kowa wadda ba ta da magani dole a rungumi kaddara
to amma su ne menene kenan wani tarabi ta yi kenan ga su mazauna wasu kasashe waɗanda suna da wato ƴan majalisar da suke zaɓe waɗanda za su wakilce su a majalisar dokoki kenan ba za su sami damar yin zaɓen ƴan majalisa ko kuwa kenan za a yi majalisa ba tare da wakilan su waɗannan mutanen ba saboda coronavirus
to bayan sanarwar kotun tsarin mulkin ƙasa har yanzu hukumar zaɓe ba ta bayyana matsayinta ba cewa to yanzu ga abinda ta sa gaba ko kuma ga abinda take da niyyari.
To bari mu dawo ga bangaren abinda ya shafi shirye-shiryen jam'iyyu. Na san da cewa yanzu wasu jam'iyyu har sun soma ayyana ɗan takararsu. Bari mu soma da ita jam'iyya mai mulki kana da sauran jam'iyyun adawa. Kai mana bayani shin su wane ne ɗan takararsu kuma wani mataki suke na tsayar da ɗan takarar.
To bari mu fara da wacce ka fara tambaya akan ta shine jam'iyyar PNDS Tarayya mai mulki. Wace tun a watan Maris ɗin 2019 ta tsaye da ruwan miya, wato ta bayyana ministan cikin gida kuma shugabanta Bazoum Mohamed a matsayin wanda zai fafata a zaben nan na 2020. Yayin da ita kuma jam'iyyar adawa ta Model Lumana, wato wacce ta tsayar da shugabanta Hamma Ahmadu a matsayin ɗan takara, to sai dai takararsa ta wani bangare tana fuskantar cikas domin ana ganin akwai hukuncin da aka taɓa yanke masa wanda kuma zai iya zama wani babban kalubale ko kuma zai iya kasancewa shinge a gare shi idan ba zuwa gaba shi ma aka yi katari wata sabuwar magana ta kunno kai. To shi ma dai wannan akwai ayoyin tambaya a kai waɗanda sai zuwa gaba ne za a samu amsa. Sannan akwai jam'iyyar MPN kishin ƙasa, ita ma tana ɗaya daga cikin manyan jam'iyyun adawa. Wannan jam'iyya ta riga ta tsaya da nasa ɗan takara shine shugabanta Alhaji Ibrahim Yakuba. Haka kuma a baya-bayan nan shine wanda aka yi a ƙarshen mako jam'iyyar PGP Dubara ta tsayar da Janar Salu Jibo shugabanta kenan, wanda shine ya taɓa jagorancin gwamnatin mulkin soja.
Daga ƙarshe dai wasu jam'iyyun adawa sun fito ƙarara suka ce san ba su amince da bayanin kotun tsarin mulkin ƙasar ba da matsayin doka game da buƙatar jingine zaben 'yan Nijar mazauna ƙasashen waje sanadiyar annobar coronavirus. A wata sanarwa da suka fitar, jam'iyyun FRDDR da FOI da FP da FDR sun ce ba ma bayanin kotun kaɗai ba, hatta hukumar zaɓen ma ba su amince da ita ba, inda suke neman a rusa ta baki ɗaya domin a cewarsu daga kotun har hukumar zaɓen duk 'yan amshin shatan gwamnati da jam'iyya mai mulki ne. Korone masani shi ne kakakin wannan kawance na jam'iyyun adawa.
Wannan shari'a wadda kurkun shirin ta fara ta saka doka, ta saka kundin kasa a cikin na 133 na kundin kasa ta saka shi. To kada an ka sa shari'a kada saka doka, to wannan suwarai ka kurkun shirin wadda ka sussuka daga cika daga gwamnati da ita ba. Muna kira
to sai dai a nata bangare jam'iyyar PNDS Tarayya mai mulki ta kare kanta daga zarge-zargen na 'yan adawa a ta bakin sakatarinta mai kula da sha'anin zaɓe Malam Bubakar Sabo.
Siyasa bai kamata tana sa muna liƙe idanu muna faɗin wani abu ba, isa ka suna ɗan Nijar ne ya yi biɗa ya zan presidentin sini ya zan. Ina tsammanin in ɗan amsa shatan PNDS ne kenan tun 1999 ya kamata a ce isa ka suna ya ba mu iko tun da shi na ya yi presidentin sini wannan lokaci da Tanja Muhammadu ya samu iko Muhammadu Isu ya zama na biyu an kai zaɓe kuma duk zai mutu Muhammadu Tanja ya kada Muhammadu Isu.
A nan za mu dasa aya sai kuma mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shirin. Godiya ga wakilin sashen Hausa Suleiman Mani Barma, Cuba Hero Dodone ya daidaita sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga Washington DC.
Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma fa a takaice.
babban masanin cututtuka masu yaduwa na Amurka ya fada wa ƴan majalisar dokokin kasar a jiya Talata cewa ya damu matuƙa game da yawan karuwar cutar coronavirus a kasar. Wani bincike da makarantar King's College dake London ta gudanar ya gano cewa mutanen dake ziyartar shafukan sada zumunta na Facebook da Twitter domin neman labarai sun fi fadawa hadarin yarda da ikrarin da wasu ke yi cewa annobar cutar coronavirus manakisa ce aka shirya. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya yi kira ga kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya da ya tsawaita takunkumin sayan makamai da aka saka wa Iran.
Kuma sauraro da aka maka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu, an jima da hantsi ƙarfe 8 agogon Najeriya na jihar Kamaru da Chadi, wato 7 kenan agogon Ghana, za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin. Sai ga madadin kowa da kowa. Musamman ma Zara Aminu Fage da ta kaya na gabatar da shirin, da Siri da ya haɗa shirin da kuma ba da umarni, sai kuma injiniya.